أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يورانا تأكو أتشكين وطن رمضان زامن تغبدا درس من تفسير القرآن من جرمة كما يندس آرن يكي زامن فارد أمس تنبيوي sannan mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya a cikin suratu Ali Imran in Allah ya yarda wannan yace ya kamata musulmi ya nemi Kirista yayi masa addu'a idan kuma nayi hakan ne ya kamata in yi idan nayi sabo bai halatta ba bai kamata ba bai halatta ba mutum ya nemi Kirista ya masa musulmi ya nemi Kirista ya masa addu'a domin addu'ar da suke yi ba ga Allah suke shi kadai ba addu'a ce suke yi wadda take akwai shirka a ciki tunda idan sun yi addu'a za su ce ta hanyar Yesu ubangijinsu to wanda kuma duk ya kira wani Allah ya yi shirka ita ko shirka duk wanda ya yi ta ya rusa ayyukansa ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الله يوحي ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ga annabawa kafin shi cewa duk wanda ya shi idan wani idan mutum yayin shirka aikin sa zai baci saboda haka bai halatta baka ce ma Kirista yayi maka addu'a idan kuma kai haka bisa rashin sani ka tuba zuwa ga Allah kada ka saki yana daga cikin kuskure da ake yi in an yi taro a ce to idan musulmi sun yi addu'a ce kuma Kirista sai addu'a wannan ya daga cikin hatsari idan musulmi yayi wannan in musulmi yayi wannan zai iya warware masa imani domin idan ka inganta daya daga cikin nawaqidul islam kamar yanda malamai suka kawo abubuwan da suke fitar da mutum daga cikin musulunci shine ka tabbatar da ingancin addini ba na musulunci ba idan ka ce Kirista yayi addu'a ka tabbatar da ingancin addu'ar sa kenan ka tabbatar da ingancin addinin sa wanda yin haka kuma warware abin da wato kalubalen Allah ne Allah ya ce sun kafirta kai kuma ka zo ka ce bas kafirta ba har ma ka inganta addu'a su wannan yana da hadari kwarai da gaske in musulmi ne suka hada taron akwai ai wani taro da aka ta an taba zuwa wannan tambayar wani taro da aka ce za a yi wanda zai shugabanci taron minista ne wanda yake ba musulmi ba sai aka ce in za a fara taron musulmi za a kirawo musulmi ya addu'a sannan kuma za a kirawo fada shi ma ya addu'a muka ce in a Kano ne addu'ar musulunci kawai za a yi duk da shi minista ne ya zo jihar Kano jihar musulmi ce da haka in za a bude taro a bude da addu'ar musulunci idan ko ba su yadda ba in sun ce dole sai an yi addu'ar Kirista ko kuma aka sanya masu shiryawa su yi addu'ar Kirista su soke addu'ar a cikin taron kada ya addu'ar a bude taron kawai haka amma idan har zai kai ya zuwa ga a ce musulmi ya tsara taro ya ce kuma a cikin taron ya yadda ya amince a kira Kirista ya bude taro da addu'a wannan hatsari ne zai warware zai iya kai mutum ya zuwa ga fita ga addini daga addinin musulunci Allah ya kiyaye mu sannan wannan yace dan Allah kowane sigar istighfari mutum ya dauka ya isar masa ya samu alkhairin da ake sawa mai istighfari ko kuma sai sayyidul istighfar akwai istighfarin da akwai abinda sayyidul istighfar yake yi wani istighfari din ba zai yi ba idan mutum yayi sayyidul istighfar in ya mutu a cikin wannan daren Allah zai gafarta masa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in ya wani siga na istighfar ba zai samu wannan ladan ba amma inda duk aka ce ai istighfar a nemi gafara Allah in ba a kayyade shi ba da lafazi to kowane irin istighfar mutum yayi ya wadatar cikin sigogi da suka zo a cikin sunnar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi sannan tambaya ta karshe yace wannan yace shi na kasashe ne duk kwanciyar da zai yi in ya tashi sai ya gama ni ya zai yi kullum sai ya yi wanka ko kuwa wannan idan akwai tafsil a ciki ana rarrabe hukuncin idan wanda yake wannan ba za a yi masa hukuncin salasu ba domin hukuncin salansu wato mai yoyon kamar yoyon fitsari ana yoyon mani ma kamar yadda ake yoyon fitsari sai idan ya zamanto yana zuwa wa mutum a cikin lokacin kowace sallah kamar tsakanin azhar da al'asar zai zo masa tsakanin al'asar da magariba zai zo masa amma wannan kulli ya kwanta bacci ne to wannan akwai tafsili idan ya zamanto cewar saboda har ya wato idan ya zamanto cewar wannan saboda wato tsawon gogwarci ne ya jade bai aure ba to sai ya aure ya nemi taimakon Allah Allah ya karfafa shi ya aure ba za a yi masa ruksa ba saboda wannan saboda shari'a ta sanya masa maganin wannan idan ko ba saboda tsawon gogwarci bane ya zamanto yana yin haka a kullun to sai ya je ya nemi magani a cikin wannan duk da yake ba zai dauki hukuncin as-salasu ba ba zai dauki hukuncin salasu ba saboda rashin wato samun sa akai-akai amma ya nuna cewa ba shi da lafiya sai ya nemi magani amma zai rinka yin wanka tunda ba hukuncin salasu bane zai rinka yin wanka koyaushe ya zamanto ya fitar koyaushe ya tashi ya gama ni dinnan zai yi wanka sai dai idan ya zamanto cewar abin ya zamanto masa yana sa masa rashin lafiya yawan wankan yana sa masa rashin lafiya to a lokacin nan zai iya jinkirta wankan da asuba yayi taimama in ya so idan gari ya waye in ya so yayi wankan sa amma ai wanka sau daya a rana mutane ma akan ba komai din ma ana yi ballantana a ce dan saboda akwai ibada akwai wanda ma suke sau biyu a rana saboda kada mutum yayi wanka sau daya a rana musamman in gogurci ne ya sanya masa sai je ya aure
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم
يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun wannan ayar kamar yanda muka ambaci tafsirin ta a karshen karatun mu na jiya Allah madaukakin sarki yayi kira ga bayin sa muminai da kada su riki wato wadansu a matsayin waliyai majibinta makusanta wadanda yake za su rinka hangar da su su sanar da su sirrace sirracen su da abubuwa na shirye-shiryen su na taimakon addini kada su riki wadanda yake ba daga cikin su ba ko kafirai ko munafikai su ba su wannan matsayi muka ce wannan ayar ta yi magana akan tabbatar da wani asasi daga cikin asasin imani shine asasin almuwalatu wal mu'adat ko kuma ake cewa alwala'u wal bara cewa imanin fa mutum ba zai cika ba sai idan ya zamanto yayin da yayi imani ya zamanto waɗanda yake jibinta sune masu imani innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu waliyanku majibintanku sune kadai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani walici jibintan lamari ma'anarsa shine nasara da taimako da wakilci da soyayya da zamantar da mutum na jiki wanda shine anan Allah ta'ala yayi ishara gare shi wanda ɗaya daga cikin sifofi ne ke bantattun sifofi na walici wanda ka dauke shi bitana daga albatun ne ciki asalin albitana ita ce rigar ciki kamar yadda muka ambata wato wanda zai zamanto dan cikin gida a wajenka wanda zaka kebanta kai sirri da shi wanda yake ba ka mai da shi na nesa ba wanda yake ka mai da shi ya san abinda ainihin yake kake ciki a boye wanda yake baka bayyana ma sauran mutane to wannan Allah ta'ala ya ce kada ku riki mutane waɗanda zike ba daga cikin ku ba ku ba su wannan matsayi Allah madaukakin sarki ya bayyana mana sifofin su duk wanda sifas wannan sifa ta hau kansa to musulmi bai halatta ka dauke shi ya zamanto majibinci ba bai halatta ka bashi kebantacciyar soyayya ba idan kai haka mumini musulmi idan yayi haka yajibinci wanda yake ba musulmi ba yajibinci kafiri ya mai da shi wato makusanci majibincin lamari to wannan zai warware masa imani zai sashi cikin munafikai Allah ta'ala ya ce بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كباما منافقي البشر كيما منافقي البشر بتشوى عذابا مرددي متبتش ياتي أغريس سوى نيني وإن منافقا سوى نيني منافقي الله ياتي الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين سوني وأن دسكي رقان كافرين سزمنتو مجب انتا بامؤمني با wato duk wani abu wanda yake na taimako da wani abu na kebance na wato kebantaccen sirri da aminci to ga kafirai suke yi amma ba da muminai ba to wanda duk suka yi haka sune suka zamanto munafiki a cikin musulmi suke sune suka zamanto munafikai dan haka wannan ko yana daga cikin abin da yake warware imani munafinci abin da yake sanya ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sanya mutum ya zamanto ya munafinci Allah ya munafinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai shine ya jibinci kafirai su zamanto waliyansa ba muminai ba a nan wajen Allah ya sifanta sifofin waɗanda suke waɗansu daban ba a cikinmu ba mu muminai wanda Allah ya hana mu mu rike su zamanto waliyai Allah ta'ala ya ce sifa ta farko la ya'lunakum khabala ba sa takaita kokarinsu wajen abinda zai gurbata lamarinku abinda zai kawo sharri a gare ku ba sa takaitawa wajen kokari wajen wannan duk abinda suka san kan cewa zai lalata al'amarin musulunci ko ya sanya ma musulmi ci baya to suna bakin kokarinsu wajen yin wannan ta hanyar kaidi a boye da kuma taimakama da kuma yaki da musulunci din a bayyane wadduma anitum sifa ta biyu su suna son abin da yake zai zamanto mashakka tsanani da wahala ga musulmi duk abin da suka ji an ce zai lalata al'amarin musulunci duk abin da suka ji an ce zai hana musulunci yaduwa to abin da suke so kenan dan haka duk wani shiri da za su kan aima musulunci zagon kasa ko kuma abin da yake zai sauƙaƙe yaduwar addinin musulunci su kuma nema suke su tare shi su sanya idan ya zamanto idan alal misali an ce ga wata hanya ga wata doka wadda ta bama musulmi yancin su yada addinin su to su kuma so suke su canza wannan dokar ko su canza wannan tsarin to wannan sifa ta biyu kenan qad badatil baghdha'u min afwahihim qiyayya ga musulmi da musulunci ta bayyana min afwahim daga bakunansu nan Allah bai ce daga harsunansu ba sai ce daga bakunansu domin ya nuna cewa ba ma kawai wato suna fada ne da harshe ba a'a wato suna jago wato suna wucewa gaba wajen yin shagube da aibatawa ga musulmi daga dukkan abin da yake na lafazi ne ake fadansa ta hanyar ba'a ta hanyar zagi ta hanyar neman wato tayar da shubuhohi da kawo rikici da huce haushi daga zarar an yi wani abu na samun nasara ga musulunci sai kaga sun maida wannan abu ba wata nasara bace in wata aya ce ta bayyana wanda za ta bayyana gaskiyar addinin musulunci da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga sun saki bakin su wajen yin shagube akan wannan idan kuma aka ji wani abu ya zamanto na wato karaya ne da ci baya ga musulunci kaga sun zo suna ta yada shi suna yayata shi suna nuna farin ciki ga wannan wannan a bakin su suke fada badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda zukatan su suka koye na kiyayya ga musulunci har yafi abinda suke bayyanawa to Allah ya ce qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun mun bayyana ayoyi a gare ku shine wannan bayani da Allah madaukakin sarki ya bayyana su da sifofin su wanda ba sai ya kira sunaye ba wannan bayanin sifofi din ya isa domin waɗannan sifofin su ne za su bayyana waɗannan makiya ga mutum wato waɗanda suke makiyayyar su ta zamanto ga addinin ka ne to sun fi tsananin kiyayya bisa waɗanda suke kinka saboda launinka ko saboda kabilarka ko saboda ƙasarka domin kiyayya ga addini kiyayya ce ta hasada kiyayya ce ta wato ba za a taɓa maganinta ba idan dai ba ya zamanto cewar an samu canjin addini ba kiyayya ce wanda mutum yake yi shedan na taimakonsa a ciki kuma yana ganin yana yin ta ne da sundani da hujja dan haka tafi komai muni kiyayya ce ta hasada kamar kiyayyar yahudawa da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi kiyayya ce ta hasada duk wata aya da ta zo wani sauki da ya zo sai kaga wannan abin yana kin su sai kaga wannan abin suna kin sa ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وأن دسك كافرتا دقا تكن مشركي دقا كما تكن أهل الكتاب بأسا سو ولا أبناء الخير يسوكو مكو دقا أبنجدون الله كينا كيب أنت وانا ينونا كانت وحسداتي تو هكذا ذلك دوان ديك إيايا دا يسن إيايا دا أسلم الديني الله يتي وانا يايبان إن كنتم تاقعون إن كنا هنكلتا yana daga ciki a ma'anar hankali shine abin da zai tsare ka daga dukkan abin da yake mummuna shine asalin ma'anar hankali larabawa sun ce sun kira hankali al-aql daga wato da baybayi iqalu dabba da baybayi da ake daure kafafun dabba da ita domin kada ta tafi ta je inda za ta yi kiwo inda zai zama za ta janyo masiba ga makiyayi ko kuma ta ci abin da zai halakar da ita yasa aka yi mata da baybayi ko kuma ta gudu ta salwanta shi yasa aka kira shi al-iqal kuma aka kira shi al-hijr katanga dan saboda za ta tsare wato mutum za ta tsare mutum daga dukkan abin da yake ba maslaha bane ba alkhairi ba kuma aka kira shi an-nuhya abin da yake hanawa mai hana mutum abin da yake bai dace ba to hankali shine wanda yake zai tabbatar maka da abin da zai kawo maka maslaha ya kawar maka abin da zai cuce ka nan bayanin sifofin waɗannan mutane da cewa kada mu rike su masoya bayan sun bayyana adawa a gare mu wannan dukkan mai hankali ya san haka ne wani mai hankali ne zai je ya yi abokantaka da makiyinsa wani mai hankali ne zai amince ma abokin gabarsa shi yasa ne ma idan aka san mutum yana gaba da wani da zai zo ya bada shaida ba za a karɓi shaidarsa ba a wajen Imam Malik da malaman Hijaz Imam Shafi'i haka zalika mazhabar Imam Ahmad ɗaya daga cikin abin da ake suka akan shaida in akwai adawa saboda adawa za ta sa ba za ka yi nasiha ga wanda kake adawa gare shi ba don haka kai ka zamanto mai Allah ta'ala ya ce ma bayyana muku ayoyi don ku hankalta wato hankali Allah madaukakin sarki da alqur'ani yana haskaka zukatanmu da alqur'ani yana haskaka hankulanmu da alqur'ani domin babban abin hankali ba shine ka iya lissafi ba hankali ba shine ka iya fasahar magana ba hankali shine ka sami iko akan kai wato ka sami linzami akan zuciyarka ka samu linzami akan zuciyarka shine ma ko yanzu malamai masu tarbiyar wannan zamani abinda suke kira wanda suka kira shi suke kiransa wato hankali na zuci na iko akan zuci wanda suke kiransa da emotional intelligence ba wai kawai yanzu in zaka ce zaka gano miqdarin kwarewar mutum ka je kai masa jarabawar yadda yake tasarrufi da lambobi ko yanda yake tasarrufi da kalmomi yanda yake fahimtar magana yanda yake fahimtar zane yanda yake fahimtar lissafi ba shi zai nuna maka hankalin mutum ba yaya yake yi idan ya nemi abu bai samu ba shikenan sai ya hakura ko kuwa faduwa ba ta zamanto masa halaka ta karshe in yayi tintibe zai sake miƙewa in yana son abu zai ta jarabawa yayi ta jarabawa har sai ya samu duk wannan sultani ne akan zuciyarka yanda kake da iko akan nafsinka to wannan shine ainihin hankali shine ainihin miftahun hankali to nan Allah madaukakin sarki yace ya bayyana mana ayoyin nan domin mu zamanto masu hankali ma'ana mu gane abin da zai zamanto mana maslaha mu dauki zuciyar mu tai wannan abu mu gane abin da zai zamanto mana barna mu kawar da ranmu daga mi wannan abu to sannan Allah ya ci gaba da bayyana mana sifofin su yace ha antum ula'i tuhibbunahu ku ne waɗannan da kuke son su su waɗanda suke gaba da ku wala yuhibbunakum su ka ba sa son ku wannan wanda ya nuna kan cewa kenan ai abun ban mamaki ne shi yasa ma aka kawo ha'ut tambi ku fadaka ku ji ku fa ku ne kuke son su alhali su ka ba sa son ku to saboda haka wani mai hankali ne zai yadda da wannan wani mai hankali ne zai yadda da wannan ko mutum ne masu hankali idan suka ga mutum yana son ya je yana neman aure idan suka ga mutum ya je yana neman aure sai hidima yake ma yarinyar ba ta son sa masu hankali me za su yi masa sai su ce ka hakura je ka nemi wanda take son ka amma shi ba zai gane ba saboda ya riga ya fada to amma kaga ana jin tausayin sa sai a tsamo shi an sa ya shiga cikin halaka ne ba hankali ne yake ba a lokacin nan ba hankali ne yake sai tsara a kansa ba sai tukuna an tsamo shi daga cikin wannan wato makantar daga cikin wannan kurkukun to sannan sai ya samu basira Allah ya ce ku ne kuke son su ko ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuma kuna imani da littafi baki ɗayan sa anan akwai tafsiri guda biyu wajen malamai wanda yake dukkanin su ingantattun fuskoki ne na tafsiri wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna imani da jinsin dukkan littafan Allah wato alkitab nan bi ma'anar al-jins kuna imani da at-taura kuna imani da injila kuna imani da zabura kuna imani da suhuf ibrahim kuna imani da alqur'ani su ko ba haka suke ba yahudu suna imani da at-taura ba sai da injila ba ba sai da alqur'ani ba nasara suna imani da at-taura suna imani da injila ba sai da alqur'ani ba ba sai da suhuf ibrahim ba saboda haka ta yaya za a yi idan kun sha bamban a wannan asali na imani ya zamanto zukatanku sun haɗu saboda littafinku alqur'ani ya tabbatar da matsayin annabi Musa da matsayin annabi Isa da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ko yahudu ba su yadda da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda alqur'ani ya tabbatar saboda haka ta yaya za a yi idan dai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kima a wajenka ka yadda ka amince ma wanda yake shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bashi da wata kima a wajensa ta za a yi ya zamanto kun samu zukatanku sun hadu zukata ba za ta haduwa ba fassara ta biyu wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku mu'minai masu gaskiyar imani kun yadda da littafin Allah baki ɗayan sa alqur'ani duk abin da ke cikin alqur'ani kun yadda da shi munafikai kuwa yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd sun yadda da sashen littafi ba su yadda da sashen littafi ba in alqur'ani in ya dace da abin da suke so sai to ai alqur'anin ma ya ce in bai dace da abin da suke so ba sai ku kun fi tsanantawa ku dauki addini da sauki in an gaya musu abin da ba su yadda da shi ba a cikin alqur'ani kenan kamar dai suna cewa a wannan ku aje shi kada ku yadda da shi to idan ya zamanto cewar an samu wannan bambanci tsakanin qawa'id akan littafin Allah akan alqur'ani ba za a taba haduwa ba wannan shine rigimar musulmi mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka dauki tafarki daban tafarkin gaba da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce alqur'anin da sahabbai suka kawo alqur'an da muka samu ta hanyar sahabbai wanda Allah ya saukar da shi kuma muka same shi ta hanyar sahabbai ba shine ainihin alqur'anin ba to kaga ta yaya za a yi a samu wani abu da zai daidaita mu dukkan mazhabobin musulunci malikiya hanafiya shafi'iya hanabila ahlul zahir da ma wanda ma suka wanda ma ba mu san su ba da aka yi su irin su mazhabar sufyanu thauri mazhabar abu thawr mazhabar auza'i da mazhabar ibn al-mubarak dukkanin su sun yadda da alqur'anin nan to amma waɗanda suka ce ba su yadda da shi ba ko da sun faɗa a baki amma a ainihin gaskiya suna faɗan maganganu da suke nuna ba su yadda da su ba ko kuma suna yadda da riwayoyi da suke cewa alqur'anin nan ba shine sahihi ba wannan kaga babu yadda za a haddasu domin waɗannan su ne munafikai shi yasa a tarihin musulunci da su ake haɗa kai domin a yaƙi musulmi lokacin da tata mongols wannan kabilar mayakan da Allah ya sallada su suka shigo cikin daular musulunci suka rinka barna ba a kama khalifan musulmi ba al-khalifa al-abbasi al-khalifa al-abbasi ba a kama shi ba sai da sharrin wazirin sa rafidi ibn al-alqami wanda yake ba musulmi ne ahal ba musulmi ne sunni ba musulmi ne wanda yake akan wannan mummunan mazhabar ta gaba da sahabbai shine yayi mamagol makidar da aka zo aka kama khalifara na musulunci aka yanka shi yankan saniya sannan suka shigo da su cikin Baghdad suka rinka karkashe musulmi suna kame matayensu suna fajirci da su da su aka yi wannan makircin saboda wannan zai nuna maka cewar wato imanin su a baki ne amma munafikai ne a hakikatar domin duk abin da yake zai cuci ba sa san musulmi makiyan musulmi suke so domin su a wajen su wanda ba musulmi ba yafi musulmi shi yasa maimakon su je suna kiran kirista zuwa ga shiga cikin addinin su sai dai kokari suke yi su sanya ma musulmi shakka akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan nasu addini Allah ya ce daga cikin sifofin su wa idza laqukum qalu amanna idan suka hadu da ku sai su ce mun yi imani wa idza khalu abdu alaikum al-anamil min al-ghayb idan ka suka kebanta da kawukan su su kadai suka duba suka ga babu wani wanda yake ba daga cikin su ba wanda yake shi ma munafiki ne dan uwan su abdu alaikum al-anamil min al-ghayb sai su rinka haka suna cizon dan yatsa suna cizon dan yatsa musamman in suka yi tunanin cewa addinin musulunci ci gaba yake wanda yake sunnar Allah ce haka take ga addinin musulunci in suka ga wannan sai su kama cizon dan yatsa wannan cizon dan yatsa kinaya ne akan wato fushi da bacin rai akan abinda baka so ya faru shi yasa yace suna cizon dan yatsa minal ghaizi daga fushi da zafin zuciya Allah ta'ala ya ce qul mutu bi ghaizikum ce ne musu ya rasulullah mutu bi ghaizikum ku mutu da fushinku wannan fuska biyu ce imma addu'a ce aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa ku mutu da fushinku wato har ku mutu saboda fushi ba za ku canza kaddara Allah ba ta daukakar addinin musulunci ko kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya musu addu'a ya faɗa da sigar addu'a bane a'a ya mayar musu da martani kan cewar wato ku mutu da fushinku domin wannan ba zai canza abin da Allah madaukakin sarki zai yi ba kamar yanda Allah ta'ala yake cewa ne man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta' falyanzur hal yuthibanna kayduhu ma yadhib duk wanda yake tsammanin cewa Allah ba zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a duniya da lahira to ya rataye igiya daga sama sannan ya yanke igiyar ta haɗi wato ta makure shi ya mutu ya gani idan wannan zai hana Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ko ka so ko ka ki Allah sai ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan ma Allah yake faɗa qul mutu bi ghaizikum ko kun rayu ko ba ku rayu ba ko kun mutu saboda bakin ciki wannan ba zai hana Allah madaukakin sarki ya taimaki addininsa ba wato taqri'i ne kwankwasar zukata ne Allah ta'ala yake musu shi yasa ne ma yake daga cikin uslubi da gwanayen larabci suka dauka wajen wato raddi ga abokin hamayya idan mutum yana maka hamayya kai kuma kaga Allah madaukakin gashi kuma Allah madaukakin sarki sai da baka rinjaye yake a kansa sai kace to mutu bi ghaibi ka mutu da fushinka wato ma'ana ba za ka canza komai na kaddara Allah ba inna Allah alimun bi dhati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin zukata wato Allah ya san abinda zukatansu suka kullata na fushi da zafin zuciya akan abinda suke gani na taimakon addini da Allah ta'ala yake. Sannan Allah ta'ala ya ce in tamsaskum hasanatun tasu'uhum, idan kyakkyawa ta same ku shine nasara akan abokan gaba, ko kuka samu wani abu na alkhairi ci gaba, hadewar kalma wato dinkewar baraka, duk wani abu wanda yake zai ciyar da ku gaba, ya ciyar da addinin ku gaba, tasu'uhum, wannan sai ya bakanta musu. Yayin da zaka ji an ce wani abu, yayin da zaka ji an zo an ce kabila guda sun shiga cikin addinin musulunci, sai kaga abun yana bakanta musu, da za su kebanta da nasu ya nasu. Sai su ce in ana wannan magana, sai su ce abin nan terrorist aka kara, kawai terrorist aka kara a duniya, su suna ganin wannan ba nasara bace. Idan an ce addinin, idan an ce musulmi sun ci gaba, wannan bai musu ba. wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha, idan mummuna ta same ku kuwa, yafrahu biha, sai su farin ciki da ita. Idan aka ji an ce an yi ridda, in aka ji an ce an yi ridda, ko aka ji an ce musulmi kansu ya rarraba, wannan kungiya na rigima da wannan kungiya, ta ce a kyakkyane su gama da juna duk mun huta, wannan sai su farin ciki da shi. Duk wannan fa Allah ne ya gaya mana sifofin su ne. Haka suke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka suke a zamanin a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka suke a wannan zamanin, akwai irin su. To duk sawa'un a cikin kafirai na asali maguzawa, ko a cikin yahudawa da kirista, ko ma a cikin musulmin masu cewa musulmi ne amma kuma su munafikai ne, duk masu irin wannan ga addinin musulunci, la tattakhizunahum bitana, kada ku rike su zamanto majibinta, kada ku sanar da su asirin addinin musulunci, kada ya zamanto kun kebance kanku a wani club da kuke haduwa tare, ko kuma wata daba wadda kuke haduwa tare, ko wani majalisi naku wanda sai ya ku ne kawai za ku rinka tattauna irin wannan maganar. Idan kuka haka, kun ha'inci Allah, kun ha'inci addinin musulunci, kun warware imanin ku, ku musulmi, kun zamanto munafikai. Saboda haka daga cikin irin jinsin kafirai din, dan kai wannan ba wai ya hana mu'amala da kafiri ba, amma ka nuna masa soyayya bi halatta ba, musamman idan ya zamanto cewar mai irin waɗannan sifofi ne. Dan akwai kafirai wanda suke kafirai ne amma su ba ruwansu, yau da duk duniya za su musulunta su ba su damu ba, sharholiyarsu suke, tunda dai ba za a hana su su shage su ba, da sauransu za su je su shiga cikin ɗaki su shage su, shikenan su ba su damu da abin da ake yi na addinin musulunci ba. Akwai su ko irin annan za mu gansu, su sha'anin shari'a da ake aiwatar da shari'a su bai dame su ba, tunda dai suna cinikinsu za su zauna lafiya, wannan bai dame su ba. To waɗannan ba su ne abokan rigimar musulmi ba, waɗanda suke zaune domin su yi musulunci zagon ƙasa. To shi ne kada Allah ta'ala ya ce innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahu, waɗanda Allah yake hana ku ku jibince su su ne waɗanda suka yaƙe ku akan sai kun bar addininku, suka kore ku daga gidajenku, suna gaba da ku saboda addininku, kuma suka yi taimakekeniya da juna akan fitar da ku daga gidajenku, waɗannan su ne Allah ya hana ku da ku jibince su. Amma sauran kafirai wannan za ku iya kyautata musu, kana da kafiri ba gaba yake da addini ba, ba gaba yake da addini ba, za ka iya in kai abinci ka tura masa kwanan abinci, kai masa ka bashi hadiya. Allah ta'ala yace la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, Allah bai hana ku ba ga waɗanda yake basu yaƙe ku a cikin addinin ku ba, basu fitar da ku daga cikin gidajenku ba, kan ku wato ku yi nagarta a gare su da kyakkyawan kalma, da kyakkyawan ɗabi'a, da dukiyarku, la'alla wannan ma zai janyo su zuwa ga shiga cikin addinin musulunci. Waɗanda ba yake ba a wannan mu'amalar da su ne masu gaba da addini. Waɗannan duk wanda suke bayyana gaba da addini, da gaba da musulmi, da farin ciki akan duk wata wato musiba da za su samu musulunci ko musulmi, waɗannan ko sun bayi ko su a harshensu sun ce su musulmi ne, sun sa rigar musulunci, waɗannan dole a yi gaba da su, kada a ɗauke su zamanto wato majibinta ba muminai ba. Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru wa tattaqu, idan kuka yi haƙuri ma'ana akan bin Allah, kan kada ku ce za ku karkata zuwa gare su, domin wani lokaci wani abu zai sa ku kan cewa to ai idan ba mu je wajen su ba, ba mu sani ba, la'alla abubuwa su zo su ba inda ake tsammani ba, ya zamanto yau su ne a sama kuma su gallaza mana gara mu dan raba kafa in mun raba kafa muna nan koda abu bai kyau ba za su san cewa dai mu ma dai muna tare da su to wannan rashin hakuri ne Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi hakuri akan kada ku yi wannan raba kafa dan saboda neman wani abu na duniya kuka yi hakuri akan da'ar Allah ta ya ce muku ku yi kada ku dauke su waliyai kuka dage akan ba za ku dauke su waliyai din ba domin dama hakuri iri uku ne kai hakuri akan cutar da za ta zo maka in ka bi Allah kai hakuri akan da'ar Allah ranka baya so amma kai kai hakuri akan barin saban Allah ranka yana so amma ka hana ran naka abinda take so kai hakuri ka cije akan barin abinda Allah baya so to idan kuka yi wannan hakurin watattaku kuka ji tsoron Allah kuka yi takwa kuka yi aiki da ubannin Allah madaukakin sarki la yadurrukum kaiduhum shay'a kaidun su mummunan nufin su da mummunan shirin su ba zai cuce ku da komai ba wannan akwai tasliya akwai rarrashi da ban hakuri da kyakkyawan alkawari na Allah madaukakin sarki ga mu'minai cewa kada ku shagalta da tsorata da wato shirin da kafirai suke muku da karfin su da kuke gani a zahiri da irin yanda suke bayyana muku a dawa da yanda suke amfani da alkalamin su da dukiyoyin su da karfin su wajen yaki da ku kaji ana cewa ai yanzu akwai na'ura da kana cikin fili ma za a iya gane hatta bajan mukamin soja za a gane ballantana adadin sojoji to da haka ina kai ina yakin waɗannan duk wannan kaidin da sauransu wannan kada ya tsoratar da ku da komai wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kun yi hakuri kuka ji tsoran Allah kaidin su ba zai cuce ku da komai ba wannan lamuni ne da Allah yake yi mana cewa idan dai muka tsaya akan dagewa kan umarnin Allah muka yi hakuri da duk abin da zai same mu kan bin umarnin Allah kuma muka dage akan bin umarnin Allah din to kaidin mai kaidi ba zai cuce mu ba wannan ayar tana da duk da yake ta sauka ne akan masu gaba da musulunci dalalata abinda take nuna wa mai gamewa ce ga dukkan musulmi yayin da yake fuskantar wanda yake adawa da shi ko shaitan ne ko shaitan ne in kana so ka samu rinjaye akan shaitan ka riki wannan as-sabr wa taqwa kai hakuri ka san abin da yake samun ka din ta fuskar shaitan din daga Allah ne ka dage ka cije kai hakuri amma ka tsaya kyam akan Allah ka tsaya akan tafarkin tsoron Allah to wallahi karshen ta kai zaka yi nasara inna kaida shaytani kana da'ifa kaidin shaitan tabbatacce mai rauni ne a dawwame mai rauni ne shi yasa aka kawo kana mai nuni akan dawam nan Allah yana magana ne akan kafirai da suke tare da shaitan din ba shi kansa shaitan din ba alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya ash-shaytan inna kaida shaytani kana da'ifa ku yaki waliyan shaitan kaidin shaitan mai rauni ne da shaitan din da waliyansa min al-jinn wal insi daga cikin aljinu da mutane kaidin su mai rauni ne idan muka rike Allah rike Allah din nan dole kai hakuri akan cewa Allah zai jarraba ka dan haka kana buƙatar sabr ba wai kawai idan ka faɗi Allah a bakin ka shikenan sai Allah ya kyale ba sai Allah ya jarraba ka ya gani da gaske kake yi ka rike Allah din da gaske kake yi dan haka Allah zai jarraba ka domin ya bayyana masu gaskiya da kuma wanda suke sun faɗa alhali kuwa abin bai riga ya shiga cikin zuciyarsu ba sannan kuma kuka tsare taqwa kuka tsare tsoron Allah to kaidin su ba zai cuce ku da komai ba wannan waqfa yana da muhimmanci mu wato mu lizimci mu fahimci zurfin ma'anar wannan ayar mu rike ta kamkam musamman a wannan zamani da ake nema muna gani cewa babban abin da yake bata mu shine sakin Allah da muke ana nema a kora mutane a koma zuwa ga Allah waɗansu mutane kuma suna nan suna nema su kora su zuwa ga aljan zuwa ga aljanu kwanaki biyu din nan da suka wuce wai aka yi wani littafi yadda za ka mallaki rauhani aka zo aka hira da mutane akan wai yadda za ka mallaki rauhani aka bayyana abubuwa na shirka a cikin ƙasa a cikin gari wanda muke tutiyar tauhidi da ɗabbaka shari'ar musulunci ana cewa wai ka kira wani damdama ya ilu wane ne ya ilu wai ilun nan sunan Allah ne duk wanda ya ce ilu sunan Allah ne ya kafirta domin wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah wane ne babu wani zancen ruhani sai a ce ma wai duk abinda Allah ma yace a cikin alqur'ani shine yayi da kudrarsa ce akai sai a ce ruhanin wannan sunan ne yazo yayi shi wato Allah baya komai sai ruhani sai aljan a sa mutane su aminta da aljan shi yasa zaka ga yau sai a kawo mana mai raƙumi gobe a kawo mana abin nan karatu na walqiya an yi rubutu a cikin sa karatun idan aka rinka zuwa aka rinka shan ruwan ku duddufi a gefen abin nan a gefen filin masallacin idi kurin gogo aka rinka shan ruwan ku duddufi wai an ga wani rubutu yana walqiya a ciki ana rubuta sunan Allah an ga raƙuma an ga wane ne waɗansu surkulla aka kawo mutane suka rinka zuwa suna shan wannan ruwan lokacin kila ma Allah ne kadai sai wanda suka mutu da kwalara daga shan wannan ruwan duk domin me domin a raba mu da Allah ana nema a kawo mana wani abu wanda yake sarab ne ka wani wayniya ne ba shi da hakika wani ne ina shedan ina ayoyin Allah ina shedan ina ayoyin Allah innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ba shi da wani karfi ba shi da wani sultani akan mu'minai masu dogaro ga Allah ka rike Allah din da gaske ka gani ba wai dan ka jaraba Allah ba ka gwada ba a gwada Allah ka rike da yaqini ka gani ba zai isa bai isa komai ba saboda haka mu rike wannan aya Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a illar kawai yanda za a same mu idan muka saba idan ya zamanto an same mu mun yi sassauci wajen takawa wajen tsayuwa akan iyakar Allah to anan ne sai Allah ya sallada makiyan mu akan mu shaytan baya samun mutun ya samu tasiri akan sa sai yayin da yana kokari da lokacin sassaucin sa ne yayin da shagalta ya cudanya da saban Allah amma ka tsare Allah ka gani in ka tsare Allah bai isa ba da shi da rundunonin sa to dan haka nan Allah yake nuna mana cewa idan muka yi hakuri muka ji tsoron Allah kaidin su ba zai cuce mu da komai ba da su akan kansu da kuma waliyan nasu daga cikin aljinnu wal insu ba za su cuce mu da komai ba inna Allaha bima ya'maluna muhit lalle Allah madaukakin sarki mai kewayewa ne da abin da suke aikatawa Allah mai kewayewa ne ga abin da suke aikatawa duk abin da za su yi suna cikin kudrar Allah ballantana ba za su fita ko ina ba wato su tsira daga Allah madaukakin sarki ina za su je Allah ta'ala ya ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtabis samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan in kuna tsammanin za ku keta ku fita daga cikin wato sassan samai da kasa ku fita ya ku taron mutane da aljinu ina zaka je gabaki daya duniyar samai din gabaki daya da kuma wato duniyoyin da ake da su kasashe daban-daban halittar duniya da ake da Allah ya daban-daban dukkanin su al'arshi ya kewaye su saboda haka ina zaka je ina zaka fita al'arshi kuma shine abin da ya kewaye mulkin Allah baki daya shi yasa Allah ya kawo wannan sifa ta sa ta nuna kan cewar ihatar Allah kewayewar Allah ta kowace janibi ne da ilimin sa da kudurarsa da kuma girman sa na'am
wa idghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil-qital wallahu sami'un 'alim
na'am wannan ayar shimfida ce ga ayoyi wajen 60 nan gaba da za su zo akan yakin Uhud. Yakin Uhud shine yaki na biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da kafiran Quraishawa suka yaki bayan yaki na farko shine yakin Badar wanda aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijira a cikin watan Ramadan. Sannan da shekara ta kewayo a cikin watan Shawwal aka yakin Uhud. Wannan ayar ita ce aya ta farko ce shin fada akan wannan yaki Allah ta'ala ya ce wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqital ka ambata ya rasulullah yayin da ka tuna yayin da ka fita da sassafe kai jijjifi da sassafe daga gida daga iyal daga gidanka daga iyalanka tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqital kana sanya wa mu'minai wajen zama domin yaki wato wurin wato kowa makamin da zai tsaya cewa kai ga inda zaka tsaya kai ga inda zaka tsaya maqa'id jam'u maq'ad an yi amfani al-maq'ad asalin ma'anarsa wajen zama dare da cewa ba lalle ya zamanto zaman ake ba duk da yake a cikin mayakan akwai wanda yake zama suka yi kamar maharba zama suka yi akan dutse amma akwai wadansu wanda yake ya tsayar da su ba zama suka yi ba Allah ta'ala ya ce ka tuna da wannan wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga duk abin da ya faru na yakin alim ya sani duk abin da akai akan idan sa duk abin da akai a sansa da jin sa ne akai tabaraka wa ta'ala yakin shawwal yakin uhud an yi shi a cikin watan shawwal yakin badar mun san sababin sa shine musulmi sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sun fita domin su kwace dukiyar quraish da ta taho da kasuwanci daga kasar sham wanda dukkan wani mai kudi a quraish ya sa dukiyar sa a ciki to wannan dukiya ta tsira amma kuma Allah ta'ala yayi nufin ya kawo hikima da za ta bambance tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin auliya'ullahi da auliya'ush shaytan aka zo aka gamsa a yakin badar aka samu nasara akan kafirai tare da cewa musulmi ba su da yawa wannan ya kawo natija mai yawan gaske an samu natija mai yawan gaske to kafirai da suka koma sai suka ce wannan dukiyar da Abu Sufyan ya tsirtar da ita ya samu ba a kama ta ba dukkan ribar da aka samu a ciki ba za ta je ga kowa ba za a tattara ta ne domin a sai makamai a tara rundunoni a dauko hayar ɗan Habasha gwaraye wajen yaki a je a dauki fansa akan wanda aka shi ranar yakin badar dan haka Abu Sufyan ya zamanto ya jagoranci waɗanda suka da Quraishu domin su je su kai hari ga musulmi sun je sun isa Madina sai suka zauna a gefen dutsen Uhud amma suka sanya dutsen Uhud din a wato arewa maso gabas da su arewa maso gabas da su a cikin kusa da kwarin akwai kwari da ake ce masa Wadil Aqiq anan suka yi sansanin su da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shawara da sahabbansa kamar yadda Allah ya umarce shi da cewa washawirhum fil amri ka nemi shawarar su a cikin al'amarin al'umma fa idza azamta idan kai azama akan kai yanke matsayi fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara daga cikin wanda suka ba su shawara akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai amma ya kawo shawara da ta dace da ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah mu zauna a cikin garin Madina mu kyale su su zauna a can in muka kyale su suka zauna a can sun zauna a wuri wanda a kurkukun da yafi komai muni domin sun zauna a waje wanda yake babu ruwa babu abinci su cinye guzurin su daga baya su koma da kunya ko kuma su ce za su shigo cikin Madina in suka shigo cikin Madina cikin labarurukan tarihi da yawa daga cikin al'ansar waɗanda ba su je yaƙin badar ba mun san mun ji labarin cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaƙin badar ba ya fita da niyyar yaƙi ba ne al'ansar mafiya yawansu ba su fita ba musamman waɗanda suke hanyar gidajensu ba ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ba ne ba san da fitar ba suna can nesan Madina ba su zo ba saboda haka su kuma Allah suke su ma yanzu ga dama ta zo da za a je a yaƙi a samu shahada ko a samu lada mai girma wajen Allah saboda haka ce a ya rasulullah mu fita ya zaman to ra'ayin su shine yafi yawa wannan an yi abin ne bayan sallar juma'a an yi abin ranar juma'a 10 ga watan shawwal ko kuma 14 ga watan shawwal a bisa sabanin malaman tarihi bayan an yi sallar juma'a ne aka yi wannan shawara da ya zaman to ra'ayin mafiya yawa ya karkata zuwa ga afita din ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gida ya sanya silkensa ya sanya kwalkwali sannan ya fito da ya shiga sai sahabbai suka ce kun gani fa daga dukkan alama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata kan a zauna a cikin Madina a kare Madina ba kan a fita ba saboda haka sai jikinsu ya yi la'asa suka yi nadama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai suka ce ya rasulullah mun ga kamar ra'ayinka ya karkata kan mu zauna ne to mu zauna din ba sai mun fita ba yace a'a ai ba zai yiwu ba baya yiwuwa ga annabin Allah bayan ya sanya silkensa da kwalkwalinsa domin ya yaki ya cire shi har sai Allah ya yi hukunci a gare shi shine fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka yanke abu to ka dogara ga Allah sai ka jira hukuncin Allah kawai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin garin Madina ya je waje wanda ake ce masa al-mustarah yana nan a hanyar sayyidu shuhada a cikin Madina ga wanda suka je haji ko umra idan suka tafi zuwa wajen ziyara masallacin Uhud idan ta tsohuwar hanya ce da ake bi hanyar da ake ce mata har yanzu ma tafarkin sunan hanyar kenan sayyidu shuhada tariqu sayyidu shuhada a wannan hanyar a gefen hagunta akwai masallaci nan da ake ce masa masjidul mustara masallacin hutu anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yayi sallar la'asar yayi sallar magriba yayi sallar isha yayi sallar asuba bayan yayi sallar asuba to sannan ya karasa zuwa Uhud to shine da ya isa zuwa Uhud da safe to lokacin da yake sanya mutane yake rarraba kowa inda zai zauna a wajen yaki to shi yasa ne aka ce waɗansu malamai suka ce wa idh badawta din nan ma'anarta wannan fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga al-mustara min ahlika ahlin da ake nufi ai daga Madina waɗansu kuma suka ce a'a ai fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ne fitarsa ta farko tun ranar Juma'a saboda haka sai suka ce ma'anar gadauta kharajita yayin da ka fita min ahlika daga iyalanka domin ka nuna ma musulmi wato wajen zaiwarsu domin yaki a tafarkin Allah yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kafin ya isa Uhud Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai sai ya koma baya da shi da mutum 300 dama gabaki dai su 1000 ne ba mai doki ko ɗaya a cikin su mun san kuma matsayin doki a wajen yaki su ko kafirai da suka zo dawakin su 100 dawaki 100 suka zo da su sun raba su biyu ɗaya gefe ɗaya suna gefen hagu gefe ɗaya a ƙarƙashin jagorancin Khalid ibn al-Walid lokacin bai musulunta ba ɗaya gefen suna gefen dama arewa kenan kusa da dutsen Uhud a ƙarƙashin jagorancin Ikrimah bin Abi Jahl shi ma daga baya ya musulunta a lokacin bai musulunta ba Ikrimah ya shiga yakin Khalid ibn al-Walid ko bai shiga yakin ba kamar yadda zamu gani to da suka su 1000 ne su musulmi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya janye mutum 300 sai ya zamanto sauran mutum 700 wannan abun shi kuma abin da yasa yayi haka yace wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ra'ayin yara ra'ayin wawaye ya faɗi magana wadda take ita ce ta kirki bai yadda da ra'ayinsa ba so ba haka to bari ya nuna masa sai ya janye aka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum 700 yayin da suka taho kafin su karasa ganin janyewar waɗannan kabila biyu daga cikin musulmi ba munafikai ba na kirkin musulmi sosai al-ansar banu salama banu salima da banu haritha sune wanda aya ta gaba za ta zo idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala yayin da jama'a biyu suka yi nufin su ma su kare su dare su koma su bar musulmi Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne waliyin su bai basu sun yi haka ba saboda ya san su mumine ne na gaskiya sai bai sa wato nafsu rayukan su da sarran su da shaydan sun yi rinjaye akan su ba su kai su zuwa ga halaka sai Allah ya tabbatar da su shine Jabir ibn Abdullah in ya karanta wannan ayar sai ce akan mu wannan aya ta sauka amma wallahi ba na burin a ce muna da wato garken raquma a maimakon a ce wannan aya ta sauka akan mu domin Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne waliyin su duk da an faɗi wani abu ne na aibi akan su ko cewa sun yi niyyar su kare su kyale Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma saboda kawai Allah ya yi musu tazkiya ya ce Allah ne waliyin su yace wannan sai yake jin dadin ta to da suka je dutsen Uhud duk wanda ya je Madina ya ga inda dutsen Uhud yake dutsen Uhud yana arewa da Madina ne dutsen Maharba yana kudu da dutsen Uhud jihar da Madina take dan karamin dutse ne tsakanin dutsen Uhud da dutsen da Maharba suke akwai tafiya mai nisa to Annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen dutsen Uhud din ya zauna ya sanya Sayyidina Ali ibn Abi Talib da Zubair ibn al-Awwam su zamanto tare da su zamanto su ne za su kiyaye su tsaya a gefen dutsen Uhud kada a zo musu taron bayan su ya sanya maharba akan wannan dutsen yace ku zauna a wannan bigira ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu ko da kun ga walau ra'aytum at-tuyura tahtafu ajsamana fala tabrahu makanakum ko da kun ga tsuntsaye suna zuwa suna cincinye mushan suna cinye gawawwakin mu ne kada ku bar inda nace muku ku zauna karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubayr su 40 ya sanya su a nan wajen wannan tsari ne na yaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san za a je a yakin ta gaba ne to za a iya zuwa musu ta baya idan aka zo musu ta baya ga su Sayyidina Ali suna jikin dutsen Uhud ga su Abdullahi ibn Jubayr a dutsen Maharba da kibbau za su rinka ruwan kibiya ga dukkan wani wanda zai zo ta doki ba zai ji abin ba zai dai shigo ta nan wajen bai zo musulmi ta baya hutta muhkama Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to shine ma Allah yake ishara gare ta wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wannan shirin tsarin yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine Allah yake tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mun san kuma wato yayin da ake yin irin wannan lokaci ne mai tarin albarka lokaci da Allah yake karban addu'a lokacin da ake shirin ake yin sahun shiri domin ayyaki domin daukaka kalmar Allah Allah na karban addu'a a wannan waje kaga ma dan haka ne ma Allah yake ambaton wannan a cikin alqur'ani har yanzu muke karanta ta a suratul ali imran muke karanta wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai gani to haka zamu ci gaba da karanta wa'annan sauran ayoyi wanda suke bayanin yadda aka yakin Uhud har ya kare da cewa musulmi su ne suka samu nasara daga farko amma aka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan dutse din nan suka gangaro su ma su je su samu ganima suka ce an gama yaki Khalid bin al-Walid bai shiga yaki ba yana zaune yana kallon waɗannan da suke kan waɗannan mutane 40 yana ganin sun dare an bar mutum 12 kawai sai ya taho ya samu ya hau ya tura mutane suka hau aka karkashe waɗanda suka yi saura din sannan ya farma musulmi ta bayan su a lokacin ne aka karkashe musulmi sai da aka kashe mutum 74 daga cikin su 4 daga cikin muhajirun 70 daga cikin al-ansar wanda daga cikin wanda aka kashe hadda Hamza bin Abdul Muttalib Asadullah wanda shi kuma saboda irin abin da yayi a yakin Badr a Hindu matar Abu Sufyan lokacin bata musulunta ba daga baya ita ma ta musulunta ta dauki hayar Wahshi bawa ne na Jubair ibn al-Mut'im ta dauke shi haya shi ma kuma Jubair ibn al-Mut'im yace idan ya kashe Hamza ya zaman to da saboda haka shi bai ya je yakin ba dan ya koma dan kawai ya kashe Hamza yake so yace aka ce masa ya kashe in ya kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada masa abin da zai masa in ya kashe Sayyidina Ali ya gaya masa abin da zai masa in ya kashe Sayyidina Hamza ya gaya masa cewa shi da ne yace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsararre ne ba zai iya ba amma Sayyidina Ali a tarihin sa ba wanda ya fito na fito da shi face ya kashe shi saboda haka ba zai yadda ba Hamza kuwa to zaki ne idan zaki ne jarumi ne da ba wanda zai iya masa yace sai ne masa kwanto har na gano lokacin da zan samu wato a lokacin da bai san ina bin sa ba sai abin sai in far masa haka ko yayi ma Hamza yayin da Hamza ya ga aka yi ma mushrikai dauki yanda malaman mu suke gaya mana akwai malamin mu Sheikh Dr. Abdul Aziz Al-Qari Allah ya kara masa lafiya da imani da yake yana daga cikin waɗanda suka san tarihin Madina da kyan gaske shi da shi muka je har wajen yake nuna mana duk yanda aka yace lokacin da musulmi suka farma mushrikai sai da suka dangana da Abiyar Ali sai da suka dangana da miƙaci dutsen ayir wanda yake sai ka ketare miƙaci in ka zo fita daga Madina sai da suka dangana da ka duba gan tun daga Uhud sai da suka dangana da nan wajen da suka da musulmi suka kai musu farmaki to Hamza bayan ya kora su ya juyo zai dawo inda kuma ainihin wato gundarin rundunar musulmi suke shi Wahshi sai ya buya a bayan wani dutse da ya ganshi yana zuwa akwai irin karamin mashin nan na mutanen Habasha wanda ake ce mata alharba wanda shine ake cewa ausigir karamin mashin auzunawa din nan shine ya same shi ya cike shi da shi ya same shi a zuciyarsa ya fadi ya mutu ya shahada to a kuma wannan lokacin ne da kuma Khalid ya zo ya farma musulmi shine aka karkashe waɗanda aka yi musulmi wajen 70 suka yi shahada har aka ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo akwai Abu Amir wani wato mai bauta a cikin sauma'a a cikin bautar wajen Nasara yayi rami wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin ramin Talha bin Ubaidillah shine ya ciciba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago shi aka jefe shi wannan Ibn Qami'a ya jefe shi da dutsen har ya karya masa wato haƙorinsa na ƙasa ruba'iyya ɗinsa wanda take kusa da fika kuma ɗaya dutsen ya same shi ya sami kwalkwalinsa sarƙar ta kwalkwalinsa ya sanya har sarƙar guda biyu daga ciki suka fada cikin goshinsa Abu Ubaidah bin Amir ibn al-Jarrah ya zo ya kama da haƙoransa ya finciko su dai ya fito da isu daga jikinsa wanda dalilin haka Abu Ubaidah ya rasa waɗannan haƙoran nasa guda biyu na gaba suka zube aka wanke masa jini sannan aka ja shi aka cigar da shi akwai wani kogo wanda yana nan a jikin ko a jikin dutsen Uhud wanda kogon har yanzu yana nan anan aka hauda annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga daukaka muryar sa yana cewa ilayya ibadallah ku zo yanzu gare ni saboda a lokacin nan dan ya saukaka maka musulmi zafin kisa da ake musu domin daga kowa daga yaji muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai din sai su abinan sai su dauko dauki zuwa kokari su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka yana ja zuwa ga dutsen Uhud zuwa ga wato rokuna na dutsen Uhud to suna yin haka wannan sai ya rage kisan da aka rinka yi musulmi duk suka maida hankalinsu ga baki daya akan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ranan ne Talhah bin Ubaidillah sai da hannunsa ya shanye saboda harbin da kibiya suka rinka yi hannunsa yana kare kibban daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bayan sa kada ya dauko yanda za a gan shi kibiya ta same shi su kuma duk sun maida hankalinsu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce wannan kissar zamu gani yadda abin ya kasance da yadda Allah madaukakin sarki ya kissata mana ita da yadda darussa domin Allah madaukakin sarki yayi wannan ne domin ya koya ma musulmi a wannan zamani darasi wanda hatta a ƙarshen zamani a cikin tarihin al'ummar musulunci ba za mu taɓa mantawa da wannan darasi ba na yakin Uhud to sune waɗannan ayoyi wanda zamu karanta insha Allah za mu ci gaba da su a darasinmu na gobe zuwa ƙarshen kissar amma wannan shine takaitaccen abin da ya faru a wannan kissa ta Uhud wanda nasara ce ta zo ma musulmi daga baya bayan nasara ta tabbata sai aka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam domin neman ganima wanda yake halalci amma rauni ya dauki waɗansu daga cikin musulmi ya zamanto suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba suka bar wajen da Allah ta'ala da manzon Allah ya ce musu kada su bari suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ta'ala ya yafe musu innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahumu shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu an Allah ya ce yayi musu afwa saboda Allah yayi wannan abin domin hikima kuma hikimar shine a san cewa saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar musiba bace sabo ne na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya amma jibi abin da ya kawo irin wato zafin da musulmi suka dandana akan wani manyan musulmi suka mutu daga cikin su ga Hamza ga Mus'ab ibn Umair ga Abdullah ibn Haram ga Anas ibn Nadhr ga sunan waɗanda duk suka yi shahada wanda matsayinsu a wajen Allah ta'ala babu kamarsu a cikin shuhada a bayan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a kansu ya ce ha'ula'i ashhadu lahum waɗannan zan musu shaida a wajen Allah cewa sun mutu suna kare addinin Allah su ne na ƙarshen wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kafin rashin lafiyarsa na ajali ya je ya tsaya a Uhud ya nema musu gafara Allah ya sake maimaita wannan maganar ya ce ha'ula'i ashhadu lahum waɗannan zan yi musu shaida to wannan shine za mu gane tijar yakin da kuma irin darasin da Allah madaukakin sarki ya ambata mana akan wannan kissa wanda akan wannan yaki wanda aka saukar da ayoyi ga sunan wajen 60 za mu karanta a nan gaba duk akan wannan kissa muhimmiya a cikin tarihin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya rayar da mu akan da'a gare shi da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsirtar da mu daga wurin da zamu kai daga wato makamin da zamu saba ma Allah mu saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika